Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa maku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Taron nakasassu da ya gudana a farkon watan Fabrairun 2025 a Abuja ya gano yadda matsalolin shugabanci ke shafar harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a Najeriya.
Akwai karancin adalci a cikin masu bukata na musamman, akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman. Mun fito da shi ne domin mu ne mu gama kanmu gaskiya, kuma mu nima ma kanmu mafita.
A shirin da ya gabata an ji cewa shugabannin nakasassun Najeriya sun yi zaman bita a Abuja, inda suka tantauna kan batutuwan da ke cinyewa masu bukata ta musamman tuwo a ƙwarya. Rashin haɗin kai wani bangare ne na tarin matsalolin da ke maida hannun agogo baya a yunkurin fitar da wannan rukuni na al'umma daga yanayin kuncin rayuwa. An kuma ji yadda kungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya ta ɗauki mataki domin faɗaɗa ayyukanta zuwa ilahirin yankunan ƙasar. To a yau za a ji mafitar matsalolin da taron ya ce ya gano. Yarima Suleiman Ibrahim shine jagoran wannan tafiya.
Mun duba matsalar kame da ake yi shekara aru-aru da suka gabata, kuma mun ba da shawaran cewa wannan kame da ake yi bai zai zama magani so da an dade ana yi, amma ba abin da ya canja. Sannan mun duba mu a makashin kanmu matsalar mu masu bukata na musamman. Mun dauki matsalar gabaki daya mun rataya shi akan mu masu bukata na musamman. Domin yau idan kika samu masu bukata na musamman, na farko babu shugabanci al'amuransu, sannan akwai karancin adalci a cikin masu bukata na musamman, akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman. Mun fito da shi ne domin mu ne mu gama kanmu gaskiya, kuma mu nima ma kanmu mafita.
To yanzu ina mafita ga waɗannan matsaloli da kuke fuskanta?
Mafita na farko, mun yadda mu koma ƙasa yadda matsalar ta faro. Mu yanzu wadda muke shugabancin masu bukata na musamman, mu wayar ma da saura iyaye kai cewa idan an samu ɗa ko an samu ƴaƴa masu lalura, to ga inda ake biye da su, ake tabbatar da su, ake kulawa da su, ba wai dan ba su yi tarbiya ba, amma dan sun samu bako tarbiya a gidansu. Su kuma mutanen anguwa, nuna musu cewa wannan matsalar da ta faru fa dole ne ku ma sai kun ba da gudunmuwar ku. Sannan su malamin addini ba mu zona daga nisa su kuma su dinga mana fasara da suka ga dama ba, mu muje mu nime su mu zona da su mu nuna musu cewa mu ma daga cikin mu akwai wanda suka yi karatun addini, akwai kuma wanda suka yi karatun boko, amma fa ga matsalar a bayyane. Manyan malaman addini na ƙasar nan masu fada a cikin al'umma, mu tattauna da su, sannan mu nemi haɗin kan gwamnati domin tunkaran wannan matsalar. Za mu yi magana ne da murya ɗaya a ƙarƙashin wannan tafiya tamu. Mun buɗe ƙofa tattaunawa da sarakuna da kuma manyan 'yan kasuwanmu na arewa. Ba ma buƙatar kuɗi a hannun kowa, amma abin da muke so a gina muna santoci wadda za a dinga koya ma mutanenmu fasahar zamani. So wannan yana daga cikin abubuwan da muka duba a taron da muka gabatar, kuma muna sa ran cewa nan ba da Juma'a ba za mu zo mu kaddamar da ofis ɗinmu cikin birnin tarayya Abuja, sannan kuma mu ba da lambobin wayarmu da cewa duk iyayen da suke da yara masu bukata na musamman, to ga hanyoyi da za a bi a same mu.
Mutuwar zuciya da mayar da kai saniyar ware na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke jawa masu bukata ta musamman zama 'yan kallo a sha'anin gudanar da lamuran jama'a. Wata mai tawaya a kafa da ke ba da horon ayyukan hannu a jamhuriyar Nijar, Malama Fatima Mali, kan yi amfani da wani bangare na lokacinta don faɗakar da nakasassu game da yadda ya kamata su kasance a kowane hali suka tsinci kansu, ta yadda za a fahimci irin gudunmuwar da suke bayarwa a kowane mataki na yunkurin ciyar da al'umma gaba.
To wanda ka ga ya yi bara ba wai gurgunta ko rashin wanta halitta da ta rage mishi ga jiki ta sa shi bara ba, a'a zuciyar shi ce ke da rauni. Don da in ka diba ai ba ƙafa ko hannu ko wani abu suke baka basira ba, kai ke baka basira. To in zuciya ta riga ta mutu, babu yanda za a yi a samu wannan basira. wannan mutuwar zuciya ce.
Kin rajuta na kasa ba kasa ba.
A babu kasawa, babu ma na kasa, kalmar na kasa babu ta.
Sai ta cikin zuciya.
Sai ta zuciya. Babu kasa, babu babu ko alama, ban taba yarda da na kasa ba, saboda in aka ce ma na kasa, abu ne wanda ya zama to baya da umfani. Shi ko yau wanda duk Allah ya rage ga halitta, in dai bai da raunin zuciya to a bashi dama. A dama tare da shi a maida shi mutum kamar kowa, za a ga basira da baiwa irin wadda Allah ya mishi, saboda kowane ɗan adam yau duniya yana da baiwar da Allah ya mishi. Amma rishin ba ayin hulɗa da su, ba a ba su dama, an maida su ware, to shi yasa ba za a taba ganewa suna da wata baiwa da Allah ya musu ba, sai an ba su wannan dama za a sanin su ma mutane ne kamar kowa.
Kina so ki ce akwai wani halin canjin rayuwa ko wata kiyayya da ake nuna ma masu rauni wanda take ƙara hana su zama wani abu?
Eh to, a zamantakewa ta rayuwar yau, saboda duk wanda ya ragu sai kaga umba ya zama jajirtacce ba, ya tutsa kai shi ga al'umma, da wuya kaga al'umma suna haba-haba da shi irin wannan. Kai tsaye dai a ce yau an jawo shi a komi ake yi, an yi da shi, sai in shi ya zama jajirtacce ya sa kai shi, dan bai sun ga bai kamata ba a ware shi, sun san dai lalle lalle mutum ne kuma yana so a yi da shi, amma a jawo shi. Shi yau akwai wanda yana da tunanin cewa shi ya ragu, kai ya tayar ya kai kashi a yi mishi wani huji. Shi ke sa ko ya ga wani abu wanda ya dace ya gwada kanshi, shi yana da wata ma basira a wani abin da ake, sai yana ɗari-ɗari. Saboda menene? Saboda tun a farko al'umma yanzu akwai ci gaba, akwai wayewa, an fara wayewa, an fara ganewa cewa wai kasalar ɗan adam ba kasalar zuciya ba ce. Yanzu bakin gwalgwado dai ana ɗan ganewa wannan, ana hulɗa da gajeyu a birni. Tashin hankali malam Masar, sai ka shiga karkara.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka wa Umar a Abuja da Mansur Sani a Maradi, sai producer Julie Lesus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa muke cewa a huta lafiya.